ilimi garkuwar dan adam
tan hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa
masarar assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa ne da wakiliyanmu Madina Dauda dai tare da wasu shehunan malamai dangane da matakin da gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ta dauka na fara baiwa daliban Najeriya bashi domin gudanar da karatun gaba da sakandare kafin lokaci ya halansa. A shirin namu na yau za ku ji Madina Dauda tare da Professor Umar Kyari na Jami'ar Abuja game da ingancin wannan mataki da gwamnatin ta dauka.
To ni ina ga wannan shiri na bawa daliban gabar sakandare bashi domin su biya kudaden makaranta da sauran bukatun karatunsu yana da sarkakiya kwarai da gaske, kuma in dai ba wai an fara aiwatar da shi komai ya tafi daidai ba, to ni ina da shakku akan cewa komai zai iya tafiya daidai, kuma ina da dalilai da dama. Na farko dai tsananin lalacewa da sashin ilimin gabar sakandare yayi, da kuma kasancewar a fili take gwamnati tana so ta tsame hannunta gaba daya akan tallafawa makarantu domin su tsaya kan kafafuwansu, wato cewa sai an tura komai komai ga al'umma, dalibai da kuma iyayensu. Kuma su mabukatan wannan bashi ba suna nan bila adadin gomin miliyoyi, to anya za a iya samun kudin da za a bawa dalibai da dama wannan bashi a mutane nawa za a bayar, ya za a aiwatar da wannan bashi, nawa za a bayar kudin ma da za a bayar zai ishe su, ya za a biya wannan bashi. Duka waɗannan wadansu tambayoyi ne waɗanda amsoshinsu suna da wuya kwarai da gaske zuwa yanzu. To amma maimakon mu shura abun gaba ɗaya mu ce ba zai yiwu ba, to sai mu sa ido mu ga yadda za ta kaya. To amma ni dai gaskiya ina da shakku kwarai da gaske, musamman kasancewa sanninmu ne yadan da abubuwa suke faruwa a ƙasar nan, shiri dukkansa sai waɗansu abubuwa za su kunno kai su lalata shi. Kuma ni ina ga a aƙidance babban dalilin da ya sa aka kawo wannan shiri shi kanshi abu ne mai tada hankali, shi kanshi abu ne wanda dole a ta muhawara a kanshi, wato a ce gwamnati ta tsame hannunta a lokaci guda akan tallafawa makarantu a cikin yanayin talauci da kunci na rayuwa da ake ciki, yana da hadari kwarai da gaske. A ce kawai wai wannan bashin da za a bayar kusan shi ne zai mai gurbin irin tallafi da gwamnati take ba wa makarantu, wannan wani babban lamari ne, tunda yanzu Allah kawai ya san daga shekarar karatu ta gaba nawa jami'o'i da sauran manyan makarantun gaba da sakandare za su sa a matsayin kudaden makaranta. To shi kanshi wancan kudin na a zo a gani ne zai iya biyan wannan tallafin, sa'an nan yaushe za a bayar.
Amma shugaban hukumar kula da harkokin ilimin sakandare Board 1 a nan birnin tarayya Abuja, Sani Sylvester Monidafe, ya yaba da dokar, sannan ya ce kar a duba matsalolin da ka iya tasowa a wannan doka, a dubi alfanunsa nan gaba.
Kowai dan ɗalibin makaranta ka dauki bashi ka biya school fees naka inda ya kasan waje, ka kare makaranta sai ka biya. Yana da kyau ba wata excuse na wacewa wai ban iya na biya kuɗin makaranta ba, wancan ya wuce yanzu gashi na baka loan, amma in baka biya ba akwai dokoki wajen shida ko bakwai ne abun za a yi a kama ka. Wani suna faɗa wai ko da an bayar ma ba za a biya ba, oho dai a soma yara musu je makaranta. Ina second education board na FCT Abuja, na san akwai matsala da yawa da muke shi a ƙasar nan, matasa yara ƴaƴanmu suna wani sun gama JS1 ba fili zai shiga SS1, muka zo wani abu da ke kira out of school children miliyan 15, to yanzu su ne suke taya yan Boko Haram, su ne suke kidnapping, su kome ya suna matasa da yawa, ana afara a turance enzymes nasu na zumi a jikinsu kaman da lantarki. Yanzu maganan kuma zuwa makaranta ba magana ba iya an biya school fees ba, ni ne take magana yanzu hakan nan ina da yara wajen 25 na su makinan ma a Jimeta da Mawa State, na biya musu school fees, primary school, secondary school, college of education, nursing school, legal studies, the universities na federal da Najeriya ana ma na biya musu school fees. Na wani school fees 2,000 abin mamaki ba su iya sun biya ba. Da wannan sabon doka yanzu ka je banki don karɓan loan ne, ka karɓi loan ɗinka ka biya school fees, ka kare kana aiki sai ka biya. Yana da kyau
shi kuwa sarkin dawaki mai tuta gusau Sanusi Bala Turaki ya ba dalibai da matasa shawara ne kan dokar lamunin ilimin inda yake cewa dalibai su rungumi wannan lamunin da zuciya daya.
Kira na ga matasa shine na farko a dage a nemi ilimi kuma shi neman ilimi abu ne mai wahala sai an dage amma idan aka dage aka nema daga ƙarshe za a ci riba za a ci moriya abun so kira na ga matasan mu shine ayi hakuri duk da wahalar da take ciki da inconveniences da yake cikin harkar karatu a dage a nemi ilimi daga baya za a ji dadi kuma ina kira ga matasa da gar a zo na bayan an nemi ilimi shi ilimi ba wai ka je makaranta kai karatu ne don ka jira ka samu aikin gwamnati ba wannan ba shi bane kai karatu ne domin karatun ya amfane ka ka iya dogaro da kanka ta hanyar sana'o'i daban-daban lokaci ya wuce da mutum zai je ya gama karatu ya zo ya zauna yana jiran gwamnati ta bashi aiki lokaci ne da zaka je kai karatu a lokacin da kake karatu ka tabbatar da karatun nan kana yin shi don kai dogaro da kanka a tuwadu tinubu ya maganganu ta yadda zai magance matsalar yajin aiki da ake fama da su a universities din mu da samar da ingantaccen ilimi a universities din mu suna da tabbacin insha Allah shekara biyu na farko za a ga canji a bangaren ilimi lafiya da dukkan sauran taskoki na rayuwa
to masararo anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu Madina Dauda da kuma bakin namu sai jami'ar ta bada umarni da kuma daidaita shirin Julie Leder Gresham naku baban yaji furin ke cewa huta lafiya sai wani makon
an hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa.